ilar rahman yace zo mu fita tattaki kai kace ka zauna kai tasbihinka kaddara za a bashi lada kaga kai ladan za a baka manzo Allah ne fada ƙarya kace ka ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalmomi ne guda biyu mafi saukin fada a harshe duk dakiƙancin mutun yanzu in ka ga mai kace kace subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim zai iya fada kuma ya haddace ta fadi ɗaya ma mutun zai haddace in ka fadi wannan kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah mafi abinda Allah yake so kenan ka san kuma ba wanda zai gaya ma Allah sama da manzon Allah ba wanda zai gaya ma abinda Allah ya fi so sama da manzon Allah ba wanda zai gaya ma abinda Allah ya fi ki sama da manzon Allah to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fada a cikin hadisi ingantacce wallahi alazim yace kalmomi ne guda biyu rak amma Allah yana matukar son su sannan kuma a harce ba su da wahalar fada sannan kuma suna gadarwa mutum nauya ya masa mizanin sa yayin da aka zo gwada aiki wannan yace yayi ta walam tasluk tariqataha inna as-safinata la tajri ala al-yabas kana neman rabauta kana neman aljanna kana neman dacewa baka hauta farkin dacewar ba ba zai yi ba domin inna as-safinata fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna wannan hadisin komai rashin fahimta ka zaka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya da haka mai neman aljanna kada ka zauna baka neman ilimi kana neman aljanna daga an ce Allah sa mu aljanna amin Allah sa mu a ce ta manzo Allah amin amma baka zuwa karatu baka da majalisi ko sau daya a sati kana zuwa makaranta kana karatu wallahi ba za ka iya bautata Allah ba in kai bautarka kawai balanda za ka rinka yi za ka yi ta kwafsawa ne kana neman lada wallahi karshenta sai kai ciku domin zunubi kake jawa kanka da haka ya kai dan uwa mai albarka in kana yi ka dage idan sau ɗaya kana yin darasi ana yin darasi a masallaci to ƙara in baka yi kai maza kai wa kanka qiyamul layli ka karkade littafi ka zo tun daga alifin bawun wallahi a biya ma ka iya karatun addini ka karanci addini ba a yin ibada da jahilci zaka yi ta sallah amma wallahi Allah bai karba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dayanku zai yi sallah ya shekara 60 yana sallah amma wallahi bashi da sallah ko guda daya saboda me baya yin ta yanda manzon Allah ya koyar manzo Allah yace sallu kama ra'aitumuni usalli yanzu duka mun yi sallah magriba mun yi sallah zamu zo mu yi sallah isha an yi azhar an yi la'asr wani yayi sallah gaba daya ta yau amma wallahi yana yin ta ne kama ra'aitun nas kawai dai yaga an zo za a yi rige kama an yi kama ya fada in yaji ana fada in ma abin da yake ya tabbata da bai tabbata ba shi ma ya fada in an yi sallah an yi ruku ya ruku in an yi sujjada ya bi sujjada amma bai san yaya manzon Allah yake ba ya yake ruku'in sa ya yake sujjadar sa me ake fada a ruku'u me ake fada a sujjada menene kabali menene ba'adi bai sani ba kuma yana bautar Allah shekara da shekaru wallahi tsautsayi mutuwa ta zo maka haka wallahi tallahi zaka je ka ga zaka iya zuwa ka je ka ga file ɗinka babu komai ba dan komai ba saboda baka koya ba dole sai ka koyi ya zaka bautatawa Allah da haka in ba ka yi kayi kokari ka gyara amfanin jin wa'azi shine ba a zo ai caji ba ai kaza ka gyara shine zaka bambanta da wanda bai ji ba amfanin karatu shine zai gyara kai mai da kai daga wani yanayi ya komar da kai zuwa wani yanayi da haka mu nemi ilimi ɗan uwa masu albarka wanda yake son samun rabauta wallahi wajibin sa ne ya je ya nemi ilimi wannan shine abin da zai sauƙaƙa masa hanyar shiga aljanna ilimi yana da thamarat yana da wani abubuwan da zai tabbatar da kai ko ka mutu ko an ce baka nan to za a rinka tuna ka da yawa wasu sun bar duniya amma ana rayuwa da su saboda me saboda ilimi wasu kuma sun tara duniya sun shahara in a mulki ne in a kuɗi ne sun shahara amma yanzu an zo an take su ko ta kansu ba a yi in a kuɗi ne yanzu akwai wanda suka zo sun murje su ba ma a ta maganar su in mulki ne dubunnansa sun zo sun yi amanta da shi yanzu currently ake yi to amma ilimi ba a taba mantawa da mutum zai kasance da kai har izuwa ranar tashin alkiyama kana raye ba a tsufa ina nan yanzu mallan yake fada ba yanzu aiki ne ka je ka gama bokan ka gama cin takardanka ka gama a zuwa aiki kai retire ka gama ka karanta jarida kaza ka karanta wa zai kare zaka zo kai retire ka zo ka zauna ba zikiri ba salati baka san komai ba rayuwar kuma yanzu ka shiga cikin tashin hankali da ka saba kana iya kaza yanzu ba zaka iya komai ba hawan jini da kaza kaza duk yanzu ya kama ka ka bujuce ka tabuga saboda ka san amma ilimi kullun kana yin sa kana ƙara samun nutsuwa komai tsufanka duk tsufan malami yanzu in ka ganshi sai ka ganshi yana cikin hayyacin sa kuma in ka mutu wallahi ba za a manta da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana idza mata ibnu adam in qata amaluhu idan dan adam ya mutu to an yanke masa kofofin aikin sa duka an rufe maka file account ɗinka ya zama dormant an rufe shi ba abinda zai rinka shiga wallahi manzo Allah ce sai abubuwa guda uku daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aw ilmun yantafa'u bihi mutun yayi ilimi ka koyar ko ka tunasar ko kai kaza bayan rasuwarka wannan wanda ka koyar din yayi aiki da shi in shekara 1000 zai yi duk lokacin da zai kana da kamashi Allah sai ya baka lada cikakke yau in sallah ka koya mutum to in yi sallah sai Allah ya baka ladan sallar cikakke shi ma kuma an bashi ladan sa shi ma in ya koyar da wani ya ƙara maka in ya koyar da in mutum 1000 ya koyar to suna samun lada yanzu malaman mu da muka yi karatu a wurin su wanda suka rasu duk wannan abin da zamu yi mu shiga surkuɗi mu yi kaza wallahi suna nan Allah yana rubuta musu lada mutukar mutum yayi dan Allah to kaga ashe musamman a wannan lokacin da dukiyar take da wahalar tarawa tana da wahalar tarawa wani kuma zai yi auren ma amma dan bai zama lalle Allah ya bashi ba domin Allah yakan ba wani yakan hana wani lillahi ma fis samawati wal ard yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhu dhukranan wa inasan wa yaj'al man yasha'a aqima wani bakarare ne ba zai taba haihuwa ba to bai yi karatu ba ba kuma yazo in auren ne ya ce mu ƴaƴan mu sa roƙa mana to kai auren ba kai ba ko kuma ka haifo su da yawa amma akan titi Allah ya sa tsautsayi sun bi an titi ba dai amfanar da kai da komai ba to amma ilimin in kai dan Allah to zai saura da kai zai ci gaba da mi ragowa da kai zai kai ka har ka samu abin da kake so ashe ilimi yana daga cikin abin da mutum baya mutuwa ba za a ce ya mutu ba ya dai mutu to amma yana raye saboda yana samu alkhairai da abubuwa makamantan haka ma'abocin ilimi ɗan uwa masu albarka mai ilimi shine mafi soyuwa a wurin Allah ilimi yana ja maka soyayya Allah ya soka mala'ikun Allah su soka duk halittun da suke ban kasa za su soka kuma za su rinka maka addu'a yanzu inda a ce ga mutum jahili musulmi ne ba komai amma dai ba ruwansa da karatu to yana nan dindindin amma wanda yake kai baccin mai ilimi ma wallahi tallahi baccin mai ilimi lada zai samu sama da wanda yake ba mai ilimi ba jahili shin yayi baccinsa sai ya tashi ya ta mafarkin mafarkin sai in ya tashi shikenan a banza amma mai ilimi baccinsa da zai ma Allah zai iya bashi lada akai sannan Allah yana son sa akwai abin da mutum ya kamata ya nema sama da soyayyar Ubangiji Allah ya soka mala'ikun Allah dole Allah ya sa su soka bayin Allah da wanda kake ji da wanda baka ji kai malanta shine abinda ilimi mutum ko ba shi da shi yana so a kira shi da shi yanzu jahili in ka ganshi kace malam je ga yawo baka san mutum ba kana ganin sa ko shine jahilin ungosu yafi kowa jahilci amma ka ce malam sai waiwayo ashe malantar ko kuma ilimin abin nema ne me shi in ka shira shi da shi zai ji dadi mara shi ma in ka kira shi da shi zai ji dadi, amma jahilci fa, ko jahilin baya so ka ce mai jahili, yanzu ka samu wanda bai san komai ba ka ce ya jahil, yanzu sai ku yi rigima da shi, kai jahili wallahi sai ku yi rigima da shi, wai ba jahili bane, kuma jahili ne bai san komai ba, in ka ce zo ka karanta Fatiha yanda take wallahi ba zai iya karanta ma ba, ba zai iya karanta ma huruful hijaiya daga farko biya, baya iya bambance ba ra ba ta, amma wallahi in ka ce mai jahili wani sai kun kai da rigima ma da shi. To ashe ilimi yana jawo mutum soyayya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a cikin hadisin Abu Darda, yake cewa wanda Imam Tirmidhi ya fitar, yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a man salaka tariqan yabtagi biha ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna. Duk wanda ya bi wata hanya yana neman ilimi a ciki, Allah zai sauƙaƙa masa hanyar shiga aljanna. Yace wa afdalul ilm, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna al malaika, domin malaiku la tad'u ajani hatta hal talib al ilmi ridan bima yaqlub, malaiku suna shimfida fukafukan su ga dalibin ilimi, me neman ilimi ko malami ko mai karantarwa, saboda yarda da abin da yake nema. Ma'ana kaman malaiku za su rinka maka wani fareti ne, in ka fito duk inda kake zaka ga suna sallama maka, suna maka mi, suna maka wani abu na girmamawa. Ba mu gani bane ba idan laftanal ya fito ko wani babba abin nan, me ake masa, ana sara masa. To haka malaiku suke wa mai neman ilimi duk inda ya fito, amma wallahi jahili ko kallansa ba za su yi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai neman ilimi wal alim, ma'abocin ilimi, yace Allah madaukakin sarki yana sanyawa hatta halittunsa su rinka nema masa gafara, kamar yadda malaiku suke nema masa gafara. Yace wasairil kawakib, da sauran taurari suna nema masa gafara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma'abocin ilimi, hatta kifayen da suke cikin ruwa da tururuwan da suke cikin ramunsu, wannan ana so a nuna maka duk halittu suna nemawa dalibin ilimi ko malami gafara, suna nema masa gafara, suna Allahumma ghfirhu Allahumma arhamhu. Kawai kasancewa ka dalibin ilimi ne kai mai neman ilimi. Yaushe kake zama dalibin ilimi? Kana da wani majalisi da kake zuwa ko a kullun ko a duk sati ko a lokaci ka ware kana neman ilimin addini, ka zama dalibin ilimi. Amma akwai mutanen da zero ne wallahi, ba shi da majalisi ko ɗaya da yake zuwa jin karatu. To kaga kai kanka in aka so ana raban a wani abu ga daliban ilimi, ai ba ka zo ba, in ka zo ka kai zalunci. So da haka shi dalibin ilimi, to ma'abota a mala'iku da sauran tururuwai da kifaye suna nema masa gafara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ulama warathatul anbiya, malamai sune magada annabawa, magada annabawa. Manzo Allah ya ce fa innal anbiya la yurasu dinaran wala dirhaman, annaba ba a gadar su, duk annabi ba a gadar shi, ba sa barin wani abin da za a gada, suna ana gadar ilimi ne. Da haka kai ba daga gidan annabta ka fito ba, amma in ka so ka sa kanka za ka samu kai ma ka sanka a cikin gadan annabta, ma'ana sai a raba da kai. In kuwa ka nisanci ilimi, ka zama baka da komai kenan. So da haka ka sa kanka dan ka samu wannan gado. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa faman akhadha, duk wanda ya samu to wannan ya samu rabo mai girma, wanda kuma ya rasa wannan yayi wa kansa asara, yayi asara mai girma wanda yake ba zai taba mai da ita ba. Da haka mu kasancewa ka dalibin ilimi, kaga ashe abu ne wanda yake mai matukar falala. Zaka samu kanka neman gafara hatta na kifi da kaza da kaza da kaza da suke cikin sama, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ka kana zaune, malami yana zaune, ana nema kai duniya din nan da abin da yake cikin ta ba komai bane ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, Allah ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mal'una, duniya sinanniya ce, ma'ana asara ce, ba komai a cikin ta. Mal'unun mafiya, duk abin da yake cikin ta ma hasara ce, ba wani abu. Manzo Allah ce illa al-alim wal muta'allim, sai malami da mai neman ilimi, ko illa zikrillah, sai ambaton Allah والعالم والمتعلم ambatan Allah da yake duniya wannan abu ne wanda yake alkhairi ne haka sai malami da mai neman ilimi amma duk wanda ba wannan ba to koyi shi asara ne kuma kana zaune ka mai da kanka ka rasa wannan ka san ka shiga cikin wannan ka san ya kamata ka fidda kanka daga cikin asararru ka nemi ilimi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake fada yace wal asr innal insana lafi khusr yace dan adam yana cikin asara yace illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai Allah ya ambaci me imani da aiki da ilimi dole ba ka ilimi ba so kala da sai kana da imani kuma wa amilus salihati bayan kai ilimin kai aiki da shi wa tawasaw bil haqqi kai wasici da gaskiya wa tawasaw bis sabr ma'ana kai aiki kai kira zuwa ga ilimin da ka nema to wannan sune kawai ba cikin asara amma duk wanda ba a wannan ba Allah madaukakin sarki yace asararre ne rasa malamai a cikin mutane to annoba ce musiba ce babu musibar da ta wuce ta ware mutane su rasa ci da sha akan su rasa malamai a cikin su a ce a rayu kowa jahili ba wani malamin da za a zai nuna hanya idan an bata to wallahi yafi annoba musiba musiba ce babu wata musiba da Allah zai jarabci mutane sama da ya zamana su rayu babu ilimi kuma babu masu ilimi a cikin su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi ibn Amr bin al-As yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an Allah baya dauke ilimi duka haka kawai a waye gari a gafefofi duka sun yi fari babu a'a yana dauke ilimi ne bi qabdil ulama ta hanyar dauke malami sai ka ji burin malami wani ya mutu ya in ya tafi ya tafi da ilimin sa saboda dukiya ce mutun zai ta tarawa ya ta tarawa zai ci ya tara abinda ba zai iya cinye shi ba gida daidai zaka yi in ma ɗayan ne daki ɗaya zaka kwana sutura in dubu zaka sa da kai ba ka iya sawa in ka dinka dubu ba ka iya sa dubu a lokaci ɗaya ba dole daidai zaka sa haka zai mutu ya bar dukiyar ya bar gidajen ya bar matan a aure ya bar dukiyar sa yara su cinye a banza amma in ilimi ne yana tafiya da abin sa ne baya bar kowa ilimi yana bin ma'abocin sa so da haka in ya tafi ya tafi da ilimin sa manzo Allah sai ce sai ya zama a wurin mutane babu kowa sai jahili to musiba ta zo da haka sun bata sai mutane su rinka neman fatawa a wurin su sai su rinka ba su fatawa da bata da tabewa sun bata sun tabe kuma sun tabar da mutane to babu musiba sama da al'umma su rasa malamai a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masalta mana ma'abucin ilimi yace zama da shi ma alkhairi ne zama da mai ilimi manzo Allah ce kamar zama da mai sai da turare ne yace ko dai ka siya ka shafa a cikin ka kai kamshi ko kuma ya san maka in ka zauna da shi ada mai turare ban sani ba anan ko kuma ka ne in an zo kawai ba siya zaka ba amma zai dan shashafa maka saboda ka zauna da mai turare amma in ba haka ba in ka zauna da jahili kuma wanda yake ba abin nan yace to kanafi khair kamar ka zauna ne da mai zigazigi ko dai ka zauna kayan ka su kauri ko kuma wuta ta tarsuwa ka su yar shar da ka mai tsada kaga ta hure ta kona maka kaya so amma zama da mai ilimi alkhairi ne babu alkhairin da ya wuce wannan shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa sun fi kowa kasancewa masu kadain neman ilimi ma'abuta salafus salih sun yabi ilimi sun fifita ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa masalul alim ala al'abid ka fadli ala adnaku a wata ruwaya yace ka fadlul alqamar ala sa'iril kawakib yace misalin mai ilimi ba fa da dan iska ba da mai bauta wanda yake bauta kawai amma bisa jahilci manzo Allah ce kamar ka samu wani kaskantacce a cikin mutane wanda yake in ana neman mutum kawai madfu an al-abwab in yazo ma wuri ba za a barshi shiga ba saboda kaskancin sa to kuma haka hada darajar sa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka falalar mai ilimi da jahili take ko kuma mai bauta yace ko kuma kamar wata ne akan sauran taurari su da haka akwai bambanci tsakanin jahili da mai ilimi da haka neman ilimi ashe ado ne ga ma'abocinsa ɗaya daga cikin magabata ke cewa ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi kai ilimi domin ilimi ado ne ga ma'abocinsa ado ne ga ma'abocinsa da haka ko da mutum ba shi da komai amma in yana da ilimi ya yi wa mutane shar da haka mu nemi ilimi musamman ilimin addini Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa la shay'a ya'dulu al-ilma babu wani abin da yake zaka hada shi da ilimi duk abin da zaka misalta shi da ilimi yace to wallahi babu abin da zaka kada shi da ilimi duk wata falala da take a duniya to babu abin da zaka yi ka hada shi da ilimi ya zama ya samu ba zaka babu ba shi da hadi ba shi da sa'a matukar mutun ya kyautata niyyarsa yace liman sahhat niyyatahu ga wanda yayi shi ilimin shi ma ya nema dan Allah aka ce da shi wa kaifa tasihhu niyyatahu yaya ne ne zai kyautata niyyarsa yace an yanwi bihi rafa'il jahl an nafsi yayi burin zai dauke jahilci akan sa saboda kai rinka bautata Allah bisa jahilci sannan kuma zai dauke jahilci ga gwaninsa to wannan duk wanda ya nemi ilimi dan wannan dan yayo kansa maganin jahilci kuma ya taimaki al'ummar da yake ciki ya karantar da su ya kautar da su daga bata zuwa shari'a to wannan ya nemi ilimi to babu abin da zaka daidaita ilimi da wani abu wanda ba shi ba Fudail ibn Iyab ɗaya daga cikin magabata yake cewa babu wani abu da mutum zai samu a duniya da Allah madaukakin sarki zai bashi bayan annabta afdalu min al-ilmi bayan ilimi indai Allah ba annabi yayi ka ba to babu wata daraja da Allah zai ba mutum sama da kuma ilimi in ba ka kasance annabi ba to Allah ya baka ka zama daga cikin malamai to wallahi ya gama maka komai Imam Shafi'i yana cewa talabul ilmi afdalu min as-salati nafila yace neman ilimi yafi falala sada mutum yaje ta sallan nafila shi yasa Imam Malik ibn Hanbal wata rana ana karatu a majalisi dalibai suna nan sai aka kira sallah sai wasu suka tashi daga majalisin za su je su yi irin sallah ta nafila yace abinda kuka tashi daga gare shi abinda za ku je zuwa a kuka tashi daga gare shi khairun yafi alkhairi sama da abinda kuke za ku je ku yi to kazo kana ta sallah ta jahilci baka sanya ake ba in kai ma wululo maka za a jiho maka a baka sun da baka sanya ake yin ta ba da haka yace neman ilimi yafi sallan nafila inji Imam Shafi'i yace walaysa ba'da al-fara'id afdal min talab al-ilm yace bayan sallar farilla wallahi ba abin da yafi fifiko yafi falala sama da neman ilimi yace wa man la yuhibbu al-ilma duk wanda baya son ilimi yace fala khaira fihi ba shi da wani alkhairi ba shi da amfani yace wannan irin mutanen da baya son ilimi yace fala yakunu bainaka wa bainahu ma'rifatan wala sadaqa kada ma ka yadda ka san shi kada ka kulla abota da shi saboda baya son ilimi ba kai ba shi ba abokinka bane ba kada ka abokanci shi haka inji wa Imam Shafi'i yake fada ɗaya daga cikin magabata yake cewa ta'allimul ilma yace ku nemi ilimi yace fa inna ta'allimuhu lillahi khashya domin koyar ilimi in kai dan Allah to zai kara maka tsoron Allah yace wa talabuhu ibadatun neman sa kuma ibada ce zauna ka zauna a majalisin ilimi kana to ibada kake ana rubuta ma lada ne daga gidanka in ka fito zuwa makaranta zaka je kai lada kake samu Allah yana kankare maka zunubi ibada kake yace wa muzakaratuhu tasbih muzakara da muraja an baka haddar ka zaka na yace to tasbihi ne kamar kana yin tasbihi ne yace wal bahsu anhu, nema da bincike da research, yace kuma jihadun, wannan jihadi ne ilimi kenan, babu wani abu da yake da matsayi irin sa. Yace wa badluhu, baza shi kuma ka karantar shi, kuma yake cewa qurbatun, wani abu ne da yake kusantar da mutum zuwa ga Allah. Yace wa ta'alimuhu wa bazluhu, wa ta'alimu yake cewa man la ya'lamu as-sadaqa, yace idan ka bada shi ko yadda shi, to babu wani abu da mutum zai yi yana kamar kana yin sadaka ne, kana bada ilimi kamar kana sadaka ne, baka da ko sisi aljunka amma kana da ilimi, za karantar da mutane alkhairi su je su bautatawa Allah, ka gyara musu tsakanin su da alaka su da ubangijin su, su je su nemi ilimi su samu aljanna, kai sadaka, babu sadakar da ta wuce wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana gaya muku wani abu ba da za ku samu falala sama da abaku jajayen raƙuma, sama da mutum ya fita ya je ya nemi, ya je kasuwa ya dawo da riba ma duduwa. Suka ce ka gaya mana ya Rasulullah. Manzo Allah yace ɗayan ku yayi sammako zuwa masallaci, ya tafi masallaci ya je neman ilimi, duk lokacin da yake takunsa ka taka ɗaya, Allah yana ɗaukaka maka zunubi a kankare maka, Allah yana ɗaukaka darajarka kuma yana kankare maka zunubinka, haka har ka je inda zaka je, haka kuma dawowa ma. Manzo Allah yace yanzu zaman nan da muka yi a majalisa, yanzu la Allah wani yana wajen tukuban mai nama ko mai shayi ko mai kaza yana zauni, kai da kake zaune a nan ana rubuta ma ibada ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man ijtama'a qauman fi baitin min buyutillah, babu wasu mutane da za su haɗu a cikin ɗaki a cikin ɗakunan Allah, yatadarasuna bainahum, suna mudarasa a tsakanin, suna tunasar da junansu, yace face wannan abubuwa kamar haka sun zo musu, illa nazalat alaihimus sakina, face sai nutsuwa ta sauka a kansu. Yanzu dan Allah inda kallon bal muke, yanzu da ka ji an ce ego an yi, wani ya yi ashar, wani ya ji haushin dan uwansa, amma ji kamar ni kadai ne a masallacin nan nake magana, ba mu yi magana, wannan akwai alamar nutsuwa, wannan kadai zai sa maka ji dadi malam, wannan nutsuwar Allah ne ya saukar maka da ita, kamar yanda ya saukar wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan kariba, yace to illa nazalat alaihim as-sakina wa haffathumul malaika, mala'iku suna kewaye da mu, shi yasa anan ba abinda muke tsoro, akwai askarawan ubangiji wanda suke tare da mu wanda za su ba mu kariya da yardar Allah, suna kuma shaidawa wane wane ya zo an yi list ɗinka, kuma wannan zaman da kai awoyin mintunan da ka ɓata wallahi sai ka gan shi a rubuce a takardar ka ranar tashin alkiyama, cewa ka tafiyar da su akan hanya, sai kai alfahari da ita, sai kai alfahari da wannan zaman, sai ya amfane ka, tabbas sai ya amfane ka, Allah zai rubuta matukar mutum ya yi dan Allah, zaka gan shi a rubuce a takardar ka cewa rana kaza zuwa kaza kai aiki kaza, gashi Allah ya rubuta maka shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa gashiyatumur rahma wa yace kuma Allah madaukakin sarki zai sa ya zama an rubuta su a cikin mutanen Allah, ayi list ɗinka, Allah ya ce a bani yanzu ko cewa akai shugaban kasa ya ce a rubuto sunayen mu gaba daya, kaga muna ta tunanin la'alla za a yi wani abin nan, to Allah ne za a rubu wa zakarhumullahu fi man indahu, Allah zai ambace ka a cikin waɗanda cikin mala'iku dubbai, ya ambace ka a wurin su, babu falalar da ta wuce wannan. Me ya ja maka zama da kai a masallaci dan karatu ko kuma dan jin sakon Allah madaukakin sarki? Ba za ka hada kanka da wanda ya je sharhuliya ba, shi kuma wanda ya je sharhuliya sai yayi nadamar, me yasa na karar da muntuna na a zaman hira, a zaman majalisa, a tuguban mai shayi, a gindin tiredar ko shagon wane muna ta taya shi hira a banza, an rubuta masa hirar banza kawai ka je ka yi, ina ma a ce ka yi amfani da wannan ka yi muzakara ko ka yi karatun alkur'ani ko ka je wajen wa'azi, inda ka yi akwai maganganu na magabata da suka kawo da yawa akan falalar ilimi, falalar ilimi da abin da yake cikinta. Ɗaya daga cikin magabata Abu Ishaq al-Albiri yake wa ɗansa nasiha yake cewa Ababakarin da'autuka law ajabta ila ma fi hazzika law aqilta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nuhita wa in amarta. Yace ya kai Ababakar ka zo, ɗansa ne, yace ina maka nasiha, ina kiranka izuwa ga wani abu na alkhairi ka amsa. Ila ma fi hazzika law aqilta, izuwa wani kaso mai girma da ka hankalta ka zo ka amfana. Da haka ka kasance ka ji kamar kai ne ɗan, gashi ana shi ne aka ce in ana wa mai uba ko faɗa ko mai uwa kai maraya sai ka tsaya ka saurara. Ya ce ka zo in zuwa ga wani kaso mai gwaggwaɓan kaso. Ya ce wannan abin shi ne ila ilmin, ina kiranka ka zo ka nemi ilimi, ka sani cewa takunu bihi imaman, da ilimi ne za ka zama shugaba. Ba a taɓa shugabantar da jahili a cikin mutane. In kai ilimi muta'an in nuhita wa in amarta, za a maka biyayya. In ka ce a bari, za a bari. In ka ce a yi, za a yi. Me ya ja maka ilimi? Ba wai girmanka ba da shekarunka ko kuɗinka. Amma mai ilimi zai iya control ɗin mutane. Shi ne wanda in duniya ta rikice mutane sun zama, zai zo ya tunasar da su ya gaya musu Allah, kuma sai ka ga sun nutsu. Da haka muta'an in nuhita wa in amarta. Ya ce wa yajlu ma bi ainika min gishahan, zai yaye maka wani wata yana a idanka. Duk wanda ba shi da ilimi baya gani, yana gani garara-garara ne, bai san ina zai ɗora ƙafarsa ba. Amma wanda ya nemi ilimi, to za a yaye masa wannan yanar ne. Wa yahdika tariqa idza dalalta, ilimi shi ne zai shiryar da kai hanya madaidaiciya idan ka ɓata. Mutane abubuwa an zo, ya za a yi kaza, ya za a kaza, ka san hukuncinsa kaza ne. In ba ka da ilimi, duk ibadarka, duk bautarka za ka yi tabirin baɗi ma ne. Ɗaya daga cikin magabata mutum ne ɗan daba mai kashe mutane, ya kashe mutane mutum ɗari ba ɗaya. Ya je wajen mai ibada ba malami ba, shi kawai ibada yake a masallaci. Ya ce to malam ni gaskiya ga laifina, ina neman tuba. Ya ce mai kai? Ya ce na kashe mutum 99. Ya ce kai mutum 99? Tab, ai Allah ba zai gafarta maka ba. Mutum ɗaya ma Allah ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan, yace fa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu adhab. Kace kuma Allah ai ba kai ba gafara. Shi to kuma tunda ba gafara, ai sai in ci gaba, sai a ci gaba da gashi, shi ma sai ya hada da shi ya kashe shi. To amma abin sai ya ci gaba da damun sa, sai Allah ya datar da shi ya je wajen mai ilimi. Kaga ya kauce a hanya, zai nuna masa daidai. Sai ce ga abin da yace, a waye zai shiga tsakanin bawa da Ubangiji? Yace ai babu wani aikin da Allah ba zai gafarta ba. Ka je ka yi kaza kaza kaza, ƙarshe dai ya tuba, bai ma yi aikin komai ba, ya mutu kuma ya shiga aljanna. Kaga waye hadika tariqa idza dalalta. Yace wa tahmilu minhu fi najika tajan, zaka sanya wata hula ta sarakai tare da ilimi. Wa yaksukal jamala idza araita, duk lokacin da ka tsaraitu baka da tufafi, to ilimi zai tufatar da kai. Amma jahili yana tafiya ne da kaya amma a tsaraice yake, saboda ga yayi magana za a ganshi ashe soku ne, ashe ba mutum bane, mutum mutumi ne, saboda babu ilimi. In ya aikata aiki za a gane cewa wannan ashe mutum, sai a hankali kan ba daɗi, zai rinka abubuwa ne kamar na mahaukata. Yace wa kanzun, shi ilimi, wa kanzun la takhafu alaihi lissa khafifil hamli yujadu haysu kunta, yace shi wani taska ce ta ilimi wanda la takhafu alaihi lissa, baka tsoron dan fashi ko barawa yazo ya sace ma. Yanzu duk tarin ilimin mutum yana kansa, ko tafiya ake yan fashi, indai ba kashe suka yi ba, za a ce to a caje su ku kwashe masa ilimin sa, ko a gidanka a ce a kwashe maka ilimin da kai. Yanzu hafizin alqur'ani yazo dan ayyadace alqur'an, barawa yazo bai da kosisi a aljunsa, ya dakai ta tafi, ya dai hakura. Amma alqur'anin mai tsada yana kansa, kuma ba za a iya dauka ba. La takhafu alaihi lissa, amma in dukiya ce fa za a kwashe shi. Yace khafiful hamli, sako ba shi da nauyi, yujadu haysu kunta, duk inda zaka je zaka tafi da abinka. Ba inda yanzu zaka tafi daga Kano zuwa Ningi ka ce to ya za a yi yanzu karatun, a me zan ɗebe su, yana kanka. In ka zo sai dai ka furzar. Da haka khafiful hamli yujadu haysu kunta, zaka same shi a duk inda kake so. yace yazidu bi kasratil infaqi minhu, shi kuma ilimi dukiya kana bada ita ne tana ƙarewa ko kuma kana kashe ta ne tana ƙarewa, amma shi ilimi kana bada shi yana ƙaruwa. Yazidu bi khasratil infaqi minhu wa yanqusu bihi kaffan shadatta, in ka bada ya ƙaru, in ka hana kamanta. Wallahi duk wanda ya san ilimi haka ne. Kai in kana so ka sau da dama, in kana so ka haddace abu ya ƙi haddatuwa, to samu wani ka zo ka karantar da shi, ka gani. Me yasa zaka ga alaran momi wanda suka karantar? Me yasa mutum ake cewa zama gangaran, ya zama gwani, ya zama kaza? To ya haddatar, ya haddatar, ya haddatar, mutum kaza sun haddace a wurinsa. So da haka dole kinimin sai ya zama a kirjinsa kodayaushe. So da haka shi ilimi yana karuwa ne da bada shi, yana raguwa idan baka bada shi. Yace ilimi, inji Abu Ishaq al-Alberi, yake cewa shi ilimi baka hada shi da komai. Ba za ka hada shi da dukiya ba, dukiya ina wane dukiya da ka hada ta da ilimi? Yace ja'alta al-ilma fawqa al-jahl, ja'alta al-ilma fawqa al-mal jahlan. Yanzu wani in kace da ka zama malami ko kuma da ka sami kaza da a baka trillion 10, ce kai wallahi a bani kuɗin. Wallahi akwai wanda in ka bashi da ilimi da dukiya zai zaɓi dukiyar, saboda bai san ƙimar ilimin ba. Amma yace ja'altal mala fawqa al-ilma jahlan la'amruka fil qadiyyati ma adilta, yace ka sa ilimi ka hada shi da dukiya, yace kana gwada su ma, kana ganin dukiya tafi ilimi? Yace la'amruka fil qadiyyati ma adilta, yace baka yi adalci ba wallahi, baka yi adalci ba. Yace wa bainahuma bi nafsil wahyi bawnun, tsakaninsu da nassi na wahayin Alkur'ani akwai bambanci mai yawa. Yace sata'lamuha iza daha qara'ata, zaka san haka in ka je ka karanta suratul Taha. Me Allah yace a suratul Taha? Wa qur rabbi zidni ilma. Allah da kansa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, roki Allah ya kara maka ilimi, bai ce wa qur rabbi zidni malan ba. Yace wa in rafa al-ganiyyu liwa amalin, idan mawadaci ya daga tuta ta dukiyarsa, wa anta liwa izzuka qad rafa'ta, yace in mai kudi ya hau babbar mota ko kuma ya hau katin gida, yace wa anta manahiji taqwa rakibta, kai ka hau mataki ne na taqwa na tsoron Allah, wanda shine abin da ake nema, ya kawo abubuwa masu falala a cikin wannan gare ka yayi dalibin ilimi. Yana da kyau ka je ka karanta waɗannan abiya din, ka haddace su, zai kwadaitar da kai akan neman ilimi da kuma falalar ilimi akan ilimi da kuma waɗannan abubuwan da muka faɗa. Lokaci ba zai iya bar mu faɗi duk abin da ya kamata ba, amma da waɗannan ƴan kalmomi nake wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa, amfanin jin wa'azi shine aiki da shi. Ina mana wasiya, ina mana nasiha, dan Allah dukkanin wanda yake cikin wannan masallaci da wanda suke waje da wanda suke sauraron mu, duk wanda ya san ba shi da hanyar neman ilimi, to ya sani faqad zalama nafsahu, ya zalunci kansa. Ya ne ne zai kai maza ka farka akwai saura, kuma ilimi ne wanda shi ba a girma, ba a girma. So da dama wasu suna cewa ai kwakwalwar babba wai ba ta fahimta, waya gaya ma? Wannan ba magana ba ce ba. Su ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce akwai hadisi hibzul gulam sagiran kan naqash bil adl wa hibzul rajul kal kitabati alal ma, waya gaya ma? Wallahi yau da yawa daga cikin magabata wanda suka zuba bijimomin malamai, kai akwai wanda yanzu yanda za a ce mazhabar Imamu Malik, Imamu Abu Hanifa, yana da mazhaba tasa ta kansa, sai da ya riƙe da girmansa da komai ya je nemi ilimi kuma ya samu, har yake da mazhaba ta me ya sunan mazhabarsa Dawud az-Zahiri, mazhaba guda, ya shigo masallaci zai salla bayan la'asar, aka ce kai ba a nafila. Ya shigo masallaci ne lokacin da ya hada zai yi salla, da ya salla yana zuwa masallaci sai ya zauna aka ce kai ka tashi kai raka'a biyu ya tashi ya raka'a biyu to ba an bashi ilimi ba gobe ya zo amma sai ya zo a lokacin da ba a yin nafila dab da rana zata fito din nan lokutan da aka hana yin yana kabbara sallah aka ce kai ba a yin sallaci a wannan irin abu ne na shigo ran nan kun ci ne sallah zan yi sallah kun ban yi sallah ba kun ci ne yanzu kuma nayi kuma an ce yace wannan wani iri yace kai wallahi na gaji ba zan zama kamar kwallo ba ni ma ilimin nan zan je in nemi shi sai da yazo ya zama na babban malami ne wanda yake ja da manyan malamai ya bada ra'ayinsa wani lokacin ma ya rinjaye akan su akwai wanda aka ce dan shekara 83 ya haddace alqur'ani akwai wanda sai da ya shekara 80 yace zai haddace alqur'ani kuma ya fara kuma ya haddace to da haka ba a girma da neman ilimi ba a girma da neman ilimi da haka yau ka sa dan ba in baka zuwa gobe ga matasa ga malamai nan kiwaye da mu yi kokari a sa mana darasi mu ma barin ka zuwa kuma ba a kunya babu wanda aka haife shi da sani wanda ya sani ma kuma ilimi ba a mai karambani babu wani zancen abin nan duk abin da Allah ya baka wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk wani abu da zaka ga mutun yazo yana ta tayi ba abin da aka bashi ilimi sai danka kuma Allah ne yake badawa kuma mutun ba shi yake ba kansa ba amma ka tashi ka nema kuma kai ta'addu'a ka sa Allah ya taimake ka zaka samu wannan shine abin da ya kamata mu yi kan mu fada wanda ya san babu wanda kuma yake ya gane wannan abin da nake abu ne mai muhimmanci ya rike shi da karfi kullun ka rinka neman ilimi kullun ka rinka neman ilimi shine abin da ya kamata a gare ka da kare mu rinka zama haka in muka zauna muna bautata wa Allah wallahi mu da shaka tafi dai muke haka kada ka zama cikin awam mutane wanda kawai sai dai su zo ana ta janita lau da su yanda wani zai zo gaban kai kaza kai ma wani lokacin zaka iya yi haka babu wani abin da yake gagarar Allah kuma mutum ya ta roƙan Allah in har Allah zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ya ƙara maka ilimi ya kai kuma wani shugaban masu ilimi shugaban malaman duniya amma cewa ake yanzu akwai wani ilimi ƙarshen kololuwar ilimi duk sanin mai sani to da ya samu ne daga falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma Allah yana cewa wa qur rabbi zidni ilma to kai kuma fa in manzon Allah an ce nema ya ƙara masa kai kuma wanda yake baka san komai ba kaga dole kana buƙatar addu'a da neman taimakon Allah Allah ubangiji ya tabbatar da dagadagan mu ba mu ikon neman ilimi mai amfani abinda muka karanta mai amfani Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya mana ikhlasi a cikin ayyukan mu ya sanya mana albarka a cikin ilimin da muke yi kuma ya tabbatar da mu akan tafarkin neman ilimi duk wata ni'ima da Allah zaka ba mu Allah kada ka sa mana shamaki tsakanin mu da karatu da karantarwa kuma ilimi ba a gama shi ba wani duk abin da ka kai a wannan doctor ne wannan professor ne wallahi wani daga nan inda ka gama wani daga nan ya fara daka ana neman ilimi ne minal mahdi ila lahdi tun daga zanin goyo har izuwa sai ka ji ka a kabari wannan shine abin da ake haka malamai suke so daka Allah ubangiji ya datar da mu abinda na faɗa daidai Allah ubangiji ya hada mu da ku a cikin ladan wanda kuma mun faɗa kuskure wannan daman karancin ilimi ne da kuma rauni irin nawa Allah ubangiji ya gafarta mana ba Allah ya gafarta min Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi kuma da kuka kuka saurara da waɗanda suka shirye wannan muhadarori a wannan gari wanda suke ta dawainiya da mu a wannan gari Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya musu a cikin mizanin su na hasanat Allah ubangiji ya hada mu aljannar firdaus baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh